sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 11 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya da shugaban Jamhuriyar Niger na kan tattaunawa kan matsalolin yankin Sahel. Za kuma a ji cewa malamai sun fito da sabbin tsare-tsare na sallah da karatu a masallatan babban birnin tarihin Najeriya Abuja.
Kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna tazara a mayar da tsari ya tabbatar da haka, kuma a sanya wannan shafin da ake sakawa a fuska.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin zaben kasar Kamaru. Har ila yau Awwal Garba din na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Juma'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats Joe Biden sun bi sahun sauran Amurkawa wajen jinjinawa kusan mutane 3,000 da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya fadi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da harin na ranar 11 ga watan 9 a wurin tarihin da ake tunawa da harin a birnin New York. Yau muna jinjinawa sadaukar da kan da suka yi, kuma muna matukar jimamin kisan mutane kusan 3,000 a harin na ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001, a cewar Trump. Ya kara da cewa ga duk iyalin da harin ya shafa a fadin kasar, ni da mai daki na mun zo wannan filin ne da sanin cewa ba za mu iya kawar da damuwar da ke zakatan ku ba, ko kuma kawar da bakin cikin da ke tattare da wannan ranar. Mun yi muku alƙawari za ku ci gaba da ganin ƙauna da goyen baya daga duk Amurkawa. Bayan halartar bukukuwan, Biden ya ce zai karrama waɗanda hare-haren suka shafa ta hanyar dakatar da tallace-tallacen yaƙin neman zabensa da kuma duk wasu ayyukan yaƙin neman zaɓe a yau. Ƙasar India ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a Indiya ya kai mutum 4.5 miliyan. Da kusan mutum 6.4 miliyan da suka kamu, Amurka ce kaɗai ta zarta Indiya a yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19. A Amurka ana samun ƙarin yaduwar cutar sosai a tsakanin matasa, a cewar wani rahoton bincike daga Jami'ar Harvard wanda aka wallafa a shafin yanar gizon mujallar Jami'an Kiwon Lafiya ta Jama. Binciken da aka yi don samun wannan bayanin ya kunshi matasa 3,222 tsakanin shekaru 18 zuwa 34. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bangarorin Afghanistan da basa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka dade ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha, babban birnin Qatar, abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis. A Washington, shugaba Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu a tattaunawar ta samar da zaman lafiyar Afghanistan mai cike da kalubale. Yana mai bayyana tattaunawar a matsayin babban kokarin bangaren diplomasiyar gwamnatinsa don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 20 ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya. Zanga-zangar nuna ƙin jinin cin zalin 'yan sanda a Bogota, babban birnin Colombia, ta rikide ta koma tashin hankali a dare na biyu a jiya Alhamis, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutum 9 cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar sun bankawa motoci kirar bus na birnin wuta, wasu kuma suka yi amfani da duwatsu da kuma kwalabe don jifar 'yan sanda waɗanda suka harba barkunan tsohuwa da gwarnetin da ke gigita hankali akan masu zanga-zangar da ke nuna rashin jin daɗin su akan mutuwar wani ɗaliban fannin shari'a ɗan shekaru 46 da haihuwa. An ga 'yan sanda a wani bidiyo suna azabtar da ɗalibi Javier Ordonez lokuta da yawa da na'urar teza yayin da ya yi ta roƙonsu da su daina. Daga baya dai ya rasu a wani asibiti. 'Yan sandan sun ce an kama Ordonez ne bayan da aka kama shi yana shan barasa a kan titi da abokansa, saɓanin dokokin yin nesa-nesa da juna da aka sanya saboda cutar coronavirus.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ko bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Muhammad Ibn Chambers ke rangadi da kuma tattaunawa da shugaba Isuhu Muhammadu kan matsalolin yankin Sahel. Yusuf Abdullahi gare ka.
Matsalar tsaro da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 da matsalar ambaliyar ruwa su ne mahimman batutuwan da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen yammacin Afirka da kuma Sahel Muhammad Ibn Chambers suka mai da hankali a kai a wannan ganawar. Bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nijar, Ibn Chambers ya samu zantawa da manema labarai. Ya ce na yaba wa shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu game da yadda ya shirya babban taron ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo ko ECOWAS ya wanda kuma ya samu wajen takwarorinsa. Sannan mun samu canza yawo game da matsalar tsaro, musamman ma har-haren ta'addanci da ake cigaba da samu a 'yan kwanakin nan, da kuma matsalar ambaliyar ruwa da ta haddasa asarar rayuka da dama da kuma kaddarori a jamhuriyar ta Nijar. Game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 a jamhuriyar ta Nijar, ga abin da Ibn Chambers ke cewa, zaɓuɓɓuka ne masu muhimmancin gaske domin za su ba da dama a karon farko wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya miƙa milki a hannun wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Abu ne da zai shiga a cikin tarihin ƙasar nan. Ganawar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen yammacin Afirka da Sahel Ibn Chambers ta kuma taɓo batun zaɓuɓɓukan da sauran ƙasashen yammacin Afirka biyar za su gudanarwa a cikin wannan shekara ta 2020, inda ƙasar Côte d'Ivoire da Guinea za su gudanar da nasu zaɓuɓɓukan a cikin watan Oktoba, sannan Burkina Faso a cikin watan Nuwamba, Ghana da Nijar kuma a cikin watan Disamba. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf, daga jamhuriyar Nijar kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda malamai suka fito da sabbin tsare-tsare na kandagarkin corona a masallatai. Umar Faruk Musa gare ka.
Kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna tazara kamar yadda tsari ya tabbatar da haka, kuma a sanya wannan cakun da ake sakawa a fuska domin kula da lafiyar juna, da kuma idan an taru a wuri wanda yake na musamman har sai idan za a ɗauki lokaci mai tsawo. Dangane da kuma sallah wanda ake tawo da kullum, limaman sun ba da damar cewar a iyaye wato shiga cikin sahu a haɗa sahu a yi sallah kamar yadda ake yi ko a shari'a musulunci, sai dai da zaran liman ya sallah ne to shi kenan kuma sai a wato a rarrabu a ba da wannan tukuna da ake ce a bayar, domin za a yi zaman zuciri ne a wannan lokacin na ɗauri da kowa zai ma kansa da kuma ƙasa baki ɗaya.
Fira da nai da shi, Dr. Modibo Umar, ɗaya da cikin mambobin kwamitocin da ke yaƙi da cutar COVID-19 a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kewaye, ya bayyana cewa matakan da limaman suka ɗauka sun yi daidai, amma fa akwai wani ƙarin haske da ya kamata al'umma su yi la'akari da shi.
Kaga wannan jirgin mutane da aka yi a gida ɗin nan na 'yan watanni shi ma ya taimaka, domin ya ba mutane dama su lura da waɗansu ƙa'idoji, wanke hannu a kar a fita yawo da yawa, to kaga shi da duk abun nan da ya zo mana da sauki. Amma ga ƙasashe, manyan ƙasashe na duniya duniya wanda su ma suna kirkiri kamar America ka ga yadda yabo ya zo musu tun kusan miliyan yanzu sun rasa ayyuka saboda wannan cuta na coronavirus.
Don haka kana ganin wannan sabon tsarin wanda aka dan daga takunkumi ko tsanani ba zai kawo ta illa wurin yaduwar wannan ciwo ba kenan?
Ni a gani na kuma a sani na zai kawo sai dai kawai da yake yawancin mutane sun dan fahimci musamman mutane da suka san suna da matsala kuma ayyuka da aka yi ya dan shige su sun fahimci cewa dole su kare kansu to shine za a ga zai zo da sauki amma lallai kar mutane su yi tsammani babu shi don gaskiyar magana zan gaya maka da ana tana gaskiyar magana yanzu an rage na ɗaya don tsadansa don kowane test da aka yi guda ɗaya da yake a gurin kamfanonin baka so ka bi na gwamnati 30,000 ko 40,000 za ka biya da ruwa ba te to mutane wannan test ake musu a kyauta gwamnati sai ta biya 30,000 ko 35,000 kayan aikin test to so saboda haka gwamnatoci hukumomi sun da su ma babu kuɗi ya ce maka to gaskiya ma da rama a daidai domin shi yasa nake daɗa jaddadawa mutum ya kare kansa.
Dr. Modibo Umar kenan ɗaya daga cikin membobin kwamitin na yaƙi da cutar COVID-19 a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, yanzu kuma ga Awal Garba da rahoto na musamman.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Musabiya ya bayyana ran da za a gudanar da zaben shugabannin gundumomi a kasar Jamhuriyar Kamaru. Karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben tunda kasar ta samu yancin kanta ta bangaren siyasa amma zaben yana nema ya samu cikas ga dan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka ce ba za su yarda a gudanar da zaben ba. Ko da yake jami'a mai mulkin kasar ta shugaba biya ta ce babu ruwan buri da gada za a gudanar da zaben ne ranar 6 ga watan Disamba shekarar 2020 alaziruwan sharbutu dan jam'iyyar FDPC ne mai mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya yi mana karin haske kamar haka.
Wannan zaɓe da aka kira wato zaɓe ne wanda ake jiran shi hannu biyu duk 'yan ƙasa 'yan Kamaru gabaki ɗaya sun yi maraba da wannan kiran zaɓen da aka yi saboda shi ne ƙarshen zaɓuɓɓukan da ya saura cikin kundin ƙasan Kamaru wanda ba saka shi ya soma aiki ba. To saboda haka wannan babban abu ne a wannan ƙasa zai zamana komai da komai da mutane suke fada suke kaza duk wannan abin zai nuna cewa komai zai tafiya da kyau. To na biyu kuma wa'annan da suke ce za su bata zabe wannan ba za su iya ba saboda shi wannan zaben dai a kowa san yadda zaben yake kansilo ne masu wannan zaben ba kowa da kowa bane kuma duk party opposition da suke cikin kasa wanda suka tafi zabe duk suna da kansilon su kuma ba su taba yadda su sun wuce sun zama deputy sun zama mayor suna da mayor kuma suna da councilor zai cewa councilor su kasu tafi zabe wannan ba zai taba yiwuwa ba domin abin mamaki ne wato sai su fita ma kujerun da su ma suke saboda wannan abin da zai kara kujerun su karfi. To duk wanda yake ce zai bata wannan zabe ba zai iya ba don shi wannan kanto da yake magana maganan banza yake yi shi ya ki tafiya zabe gwamnati bai hana shi tafiya zabe ba an ce tafi zabe lokaci ya saura awa hudu a rufe kundin rajistar zabe sai ya zo ya ce shi ba zai tafi zabe ba wai shi ya fasa ba zai tafi ba bai tafi ba. To yau baka da kansilo baka da deputy baka da mayor wani magana za ka yi kundin kasan kundin dokan kasan Kamaru ya ce baka da kansilo ɗaya da yana da kansilo ko da guda ɗaya ne yana da bakin da zai magana gaba yanzu da yake na haka wannan bai da bakin magana ne da zai kawo mana wani rashin abin na kasa wato ya da yi wa kanshi fitina kuma minista ya gaya masa cewa ga yadda doka ya fada ga yadda doka ya fada an ba zai bi doka ba bai bi doka ba ya sani cewa za a kama shi kuma ba wanda zai bi goyon bayan shi saboda shi ya fara tafiya ya ce ki tafiya zabe yanzu kuma bai zai ce wa mutane na biyu biyu kenan kuma wannan abin na wa'annan matasa abin da muke ta gaya musu kullum cewa su yi haƙuri da abin da shugaba yake fara to gashi lokacin ya zo domin ya fara gaya musu shi da bakin shi a wani magana da ya December cewa su sani cewa ya san suna son mulki ya san suna son aiki to amma su koya tukunna to yanzu gashi za a ba wa dukkan jaha zaman kansu, to yanzu zai ba su aiki da yawa kuma kowa zai san me yake yi, ko ba wani wanda zai sake zargan gwamnati ta gwamnati da bai aiki ba a ko kuma kaza kaza. Ya ba mu ne a yi zabe, mu zabi wanda za su rike jahanmu ko jahanku ko wani jaha. To saboda haka wannan babban babban abu ne ci gaba da aka samu a cikin kasan Kamaru. Saboda haka Allah ya sa wannan rana ya kai mu wannan rana na 6 ga watan Disamba a yi zabe lafiya. Bayan kwana uku an yi 6 ga wata, 9 ga wata dai an faɗi waye ya ci kwana uku, za a faɗi waye ya suka ci, kawai kama aiki.
Sai Alhaji Jibrila Ibrahim Yaki, dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta Niger Burundi, kuma ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a ɓangaren masu tayar da kayar baya na 'yan awari, ya mana tsokaci kamar haka.
Wannan zaɓe ne da bai da amfani mu a wajenmu, domin me yasa ita jama'iyya mai mulki da gwamnati sun tsara wannan taron a wannan lokacin da yake sun riga sun shirya komai. Kaga sun riga sun kwace duk kansila ne masu zabe, kuma duk sun tara duk kansila gaba ɗaya nasu ne gaba ɗaya ko ta ina. To sabida da haka mu ba mu da kansila, me za mu je mu yi zabe? Wace gara su su zaben su suya su, mu ba za mu shiga wannan zaben ba, domin ba mu da waɗanda za su zabe mu, shine magana. To ita kuma dama gwamnati, wannan gwamnati na Paul Biya abinda take so kenan. Me yasa yau waje shekara kusan 20 da yan kai da aka magana za su yi wannan, za su sa wannan abin, me yasa ba ta yi ba? Wannan shekaran ka gani duk shashin ingilishi gaba daya ita ke da kansila, tana nuna ma duniya cewa a wannan shashin din ma duk mutane sun yadda da ita, suna sun yadda da gwamnatin. Abin nan kuma ƙarya ne, don ko zaben ƙananan hukumomi da aka wani abin nan ba yi wani zabe a can ba, ba yi zabe ba. Sojoji da suke nan, su zojoji su suka zabi jama'iyyar RDPC, su aka sa su dinga jefa ƙuri'a, aka ƙarshe aka ce sun ci zabe, su suke da dukkan sila wannan wajen ne. Mu kuma da muka fara kai ƙara a babban kotun constitution na ƙasa, aka ce to an share zaɓen wajen da wannan wajen za a sake. Da aka sake dawowa abinda aka yi farko shi aka sake yi, wai ana jira kuma mu sake kuma wanda muka ci gara ku karata da shi, mu ba za mu yi komai, ba za mu zo, mu za mu dawo kan wannan ba. Shi sa mu muka fita cike wannan zaɓen ba zaɓen mu ba ne, zaɓen wa'anda suke da kansila ne. Mu ba mu da kansilan da za su yi mana zabe. Yanzu muka ce za mu sa abin wa zai zabe mu, mu je mu ƙara asara kan asara. Duk wanda zai tsaya a matakar abin da jaka 50-50 zai zuba. In muka za mu zuba kuɗin jaka 50 mu ne, da ba mu da wanda za su zabe mu. To sabila da hakan nan shi sa muka gwammace su yi abinsu. Yawwa, mu yanzu za mu gani in ma shekara 200 suke so su yi ta mulkin kasar ne su yi, dai za mu ga dai ƙarshen ta.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi kokari mata gaya wajen ganin cewa ta kammala gine-gine na sabbin filayen wasanni na tamola da ma na motsa jiki a faɗin kasar irin na zamani domin tarbar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da kasar za ta yi a shekarar 2021. Na sadu da ɗaya daga cikin masoya tamola a kasar jamhuriyar Kamaru, Alhaji Garba. Ya yi mana farin cikin sa na wasan da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi.
Alhaji Garba Abubakar, a matsayinka na masoyin ƙwallon ƙafa a kasar Kamaru, me za ka faɗa akan wannan aiki da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi wajen gina filaye na zamani da kuma hotel amma da inganta hanyoyi da kuma internet a fannin ƙasar domin tarbar kofin da za a buga a ƙasar Kamaru a shekarar 2021-2022?
Wallahi abin da zan ce abin murna ne. Yau Allah ya sa gwamnatin ƙasar Kamaru ta buga manyan filayen ball da manyan hotel. Yan Kamaru kansu sun buga manyan hotel wanda she ka zo ka gani tukuna za ka yi da abin da aka yi. Hanyoyi ana kan gyaran su domin me? Domin za mu tari bakin duniya akan sha'anin wasan ball. Wannan ƙwallon ƙafa da za a kasan Kamaru a wata na farkon 2021 na tsammanin duk wanda ya zo Kamaru zai san cewa ba Kamarun da ake masa magana ba ne. Kamaru wata babban ƙasa ce wanda take da filaye, take da wajen jin daɗi, take da wajen nishaɗi, tana da kwallale wanda duk kowanne zai zo ya ziyarci Kamaru ya ga wajejen tarihi a ƙasarmu Kamaru. Na godewa kuma muna muku marhaba kafin ku zo. Muna bukatan duk wanda ya zo zai dauki silma, zai dauki fotuna, ya je ya nuna wa kasansa cewa Kamarun da ake faɗin nan ba ita bace wata ƙasa daban ne, wata duniya daban ce.
Ya ayi ƙwallon ƙafa kuma wanda za su zo,
muna jiran su hannu biyu za mu musu karba. Duk birnaye an riga an gyara committee na tare na fifita wa'annan na ba su karfin su yi wasan ball. Ana musu committee, za a tare su da 'yan kasan su da 'yan kasan Kamaru ma da suke son don kusan kasan Kamaru Afrika ce. Kowace kasa da akwai dan Kamaru mai son wannan kasan idan suna wasan ball bayan irin su. To Kamaru na tsari gyaran da ake yi a birnin Douala, Yaounde, Garwa, Limbe da sauransu din za su tare wannan wasan. Aton abin murna ne, muna kokon mutane ku zo ku kalla
da bangaren tsaro kuma kana ga an
ko me nanan gwamnati ya riga yayi tsari kada kowa ya ji tsoro. Sojoji nanan, masu dokin asiri nanan, masu kufiyar da likitoci, daftoci ma duk an riga an musu kuskure ma. Duk daftoci babu karamin daftin zuwa Douala, a Yaounde, a Bafusa, a Limbe, a Garwa, ko me ya gyabu har ba minda. To ina tsoron, ina roƙon mu ba wani kamar kuma motocin ambulance gwamnati ya sai su, ina jiran wannan abin din.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bi sahun sauran Amurkawa wajen jinjinawa kusan mutane 3,000 da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya fadi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da harin na ranar 11 ga watan 9 a wurin tarihin da ake tunawa da harin a birnin New York. Kasar India ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Bangarorin Afghanistan da basa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka dade ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha, babban birnin Qatar, abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Creation wacce ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.